This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin ce kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Lomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 7 ga watan Disamba 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud, a ba mu kanun labarai.
To, ladan, shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa da kada su dinga nuna kyama ga musulmai bayan harin da aka kai a San Bernardino. Jam'iyyar National Front ta yi wato ta ra'ayin riƙau ta samu nasara a zagayen farko na zaɓukan da aka gudanar na yankuna a ƙasar Faransa. Bangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar Libya sun cimma wata matsaya da ake sa ran za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar.
Madalla, kanun labaran kenan. A jawabin da shugaba Obama ya yi wa Amurkawa jiya Lahadi, ya ce Amurka ba ta faɗa da musulunci.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers. Part of a cult of death.
Yace ISIL ba wakiliya bace kuma ba ta magana ko aiki da yawun addinin Islama.
A can jihar Kogin Najeriya kuma inda aka kammala zabe har yanzu da sauran rina a kaba.
Abubuwa da dama za su biyo baya.
Sai kuma mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da hararen ta'addanci da aka kai a garin San Bernardino da ya halaka mutane 11, ya kuma raunata wasu da dama, inda ya jaddada cewa Amurka ta ƙara tsaurara matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci. Obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a harin. Yana mai cewa ‘yan yasan Amurkawa na dasa alamar tambaya game da babbar barazana ayyukan ta'addanci da ya kwatanta a matsayin tamkar cutar sankara ko kuma kansa da ƙasar ke fuskanta. Shugaban ya ƙara da shan alwashin cewa sojojin Amurka za su yi farautar shugabannin ‘yan ta'adda duk inda suke a faɗin duniya. Yana mai cewa Amurka za ta ƙara samar da horo tare da ba da makamai ga sojoji domin su yaƙi ‘yan ta'adda a Siriya da Iraki. Obama ya kuma kira ga 'yan majalisar ƙasar da su tabbatar duk mutumin da sunansa ke jerin sunayen waɗanda aka haramta musu hawa jirgi an hana shi mallakar bindiga, inda ya ƙara da cewa akwai buƙatar a tsaurara matakan sayen makamai a ƙasar ta Amurka. Shugaban na Amurka ya ƙara da cewa ya kamata ƙasar ta ƙara tsinduma, wato bai kamata ƙasar ta ƙara tsinduma kanta cikin wani dogon yaƙi a Siriya da Iraki ba, domin a cewarsa abinda ƙungiyar ISIS ke so kenan. Sannan ya kuma ja hankulan Amurka da kada su rinka kallon wannan yaƙi a matsayin faɗa tsakanin Amurka da musulunci, domin abin da ƙungiyar ta ISIS ke so kenan. Obama ya kuma ƙara da cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan mabiya kowane addini a Amurka, da kada su nuna ƙyama ga kowane musulmi da ke Amurka, domin hakan shi ne burin ‘yan ƙungiyar ta ISIS. Sai dai Obama ya ce dole ne shugabannin Islama su ma su ba da tasu gudunmawar ta hanyar sukar aƙidin da ƙungiyar Al-Qaida da ISIS ke cusa a zukatan mutane. Muna ɗauke da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar Libya sun cimma wata yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar na tsawon shekaru da dama, idan kuma har majalisar dokokin ƙasar da ƙasashen duniya da suka amince da ita ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimma jiya Lahadi a Tunisia, ana sa ran za a kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Gaddafi. A cewar mataimakin shugaban majalisar ƙasar da ke birnin Tripoli, wato Mohamed Awad Abdul Sadiq, wannan rana ce da mutanen ƙasar Libya da Larabawa da ma duniya baki ɗaya suka daɗe suna jira su gani, tun dai bayan da suka sha kai a zaɓen da aka gudanar a bara. Mayaƙan sa kai da ke goyon bayan jam'iyyar Islama da dama suka karɓe ikon babban birnin ƙasar da sauran ma'aikatu, lamarin da ya tilasta majalisar wakilai da sauran jami'an ƙasar ficewa zuwa Tabruk da ke gabashin ƙasar domin gudanar da ayyukansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jam'iyyar National Front ta ƴan ra'ayin riƙau ta samu nasara a zagayen farko na zabukan da aka yi na yankuna a ƙasar Faransa. Hukumomin zabe sun ce jam'iyyar ta National Front ta lashe tsakanin kashi 27 zuwa 30 cikin 100 baya ga jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta Nicolas Sarkozy mai matsakaicin ra'ayi wanda ta zo na biyu kana sai jam'iyyar mai mulki ta ƴan gurguzu da ta zo na uku. An gudanar da wannan zabe ne dai a daidai lokacin da aka tsaura matakan tsaro a duk fadin kasar bayan harin da aka kai a watan jiya a birnin Paris da ya halaka mutane 130. An dai yi hasashen cewa ƴan jam'iyyar Marine Le Pen da ke kyamar baki za ta dara ta socialist ko kuma masu ra'ayin gurguzu da ke mulki wato wajen karbuwa. Rotondi sun ce yanayin farin jinin shugaba François Hollande ya karu saboda irin tsauraran matakan da ya dauka tun bayan da aka kai harin a birnin Paris. Sai dai farin jinin jam'iyyarsa ya ci gaba da raguwa. Tun bayan da aka kai harin na birnin Paris ne farin jinin jam'iyyar ta National Front ya karu saboda shugabannin jam'iyyar sukan alakanta matsalar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta da kwararar baki cikin ƙasar.
Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya musanta zargin da ake cewa akwai alaka tsakanin ƴan ta'addan ƙasar da matar da aka samu hannunta a harin da aka kai a California. Mr. Chowri Nisar Ali Khan ya faɗa hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai, inda ya bayyana abin da hukumomin Pakistan suka gani game da Tafshin Malik mai shekaru 29. Khan ya ƙara da cewa iyayen matar sun zauna a Saudi Arabia har na tsawon shekaru 25, inda nan ne ƴan uwanta maza da mata suka girma. A cewarsa ta kuma halarci jami'ar Pakistan, amma kuma babu wata hujja da ta nuna akwai alaka tsakaninta da mayakan Islamic mayakan kasar. Khan ya kara da cewa Pakistan ta baiwa Amurka goyon baya ta fuskan shari'a, wanda abu ne da ya rataya a wuyanta. Har zuwa yanzu hukumomi a Amurka na kokarin gano dalilin da ya sa Malik da mijinta Said Zirwan Farooq, wanda haifafen Amurka ne, suka kashe mutane 14 tare da raunata wasu 21 a wani wajen taro da aka shirya wa ma'aikatan karamar hukuma a San Bernardino da ke California.
To a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin wani harin bom da ya kashe gwamnan lardin Aden a kudancin ƙasar Yemen tare da wasu da yawa daga cikin masu tsaron lafiyarsa. Harin ya kaikaici jerin gwanon motocin gwamna Ghaffar Muhammad Sa'ad ne yayin da ke kan hanyarsa ta zuwa ofis a birnin Aden a jiya Lahadi. Birnin na Aden ya kasance filin daga a ƙasar ta Yemen, inda ƴan tawayen Houthi suka karɓe ikon sana'a a bara kafin su doshi Aden, inda suka tilasta shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi yin hijira zuwa Saudiya, wanda sai a watan da ya gabata ne ya koma gida. Wannan fada na Yemen ya kashe dubban mutane kuma fi yawancin su fararen hula ne, lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana kasar a matsayin wacce al'ummar ta fada wani mawuyacin hali.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro takon daga nan Amurka, inda a daren jiya Lahadi ne shugaba Barack Obama ya yi wa Amurkawa jawabi inda ke cewa Amurka ba ta faɗa da musulmai ko musulunci. Ga fassarar jawabin shugaban Sabu ya yi kuma zai gabatar mana.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa kada su kyale yaƙi da ƙasar take yi da ta'addanci, ya zama sanadin rarrabuwar kawunan Amurkawa, ya zama tamkar Amurka tana yaƙi ne da addinin Islama. Shugaban ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wa Amurkawa daga ofishinsa da ake kira Oval Office a daren jiya Lahadi, dangane da harin da wasu mutane biyu, mace da mijinta Sayid Farooq da Tashfin Malik, suka kai wa wata cibiyar horas da nakasassu a garin San Bernardino jihar California, suka kashe mutane 14, suka jikkata wasu da dama ranar Laraba da ta wuce. Shi da Sayid Farooq wurin aikinsa ne. Mr. Obama ya ce waɗannan mutane biyu bisa dukkan alamu sun bauɗe hanya, suka zama tsageru, suka rungumi gurɓataccen fassarar addinin musulunci cewa tilas ne musulmi su yaƙi Amurka da ƙasashen yammacin duniya. Ya ce wannan hari ta'addanci ne. Zuwa yanzu dai Mr. Obama ya ce ba a sani ba ko maharan suna bin umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addancin ƙetare ko kuma ɓangare ne na wata maƙarƙashiya daga nan cikin gida. Mr. Obama ya ci gaba da cewa,
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death, and they account for a tiny fraction of a more than a billion Muslims around the world, including millions of patriotic Muslims.
Shugaba Obama yace ISIL ba wakiliya bace kuma ba ta magana ko aiki da yawun addinin Islama. Yace wannan gungun ƴan iska ne makasa suka rungumi kisa ga dangadan, kuma su wasu ƴan tsiraru ne daga dimbin musulmi waɗanda yawan su ya haura miliyan 100 a faɗin duniya. cikin su har da miliyoyin musulmi ɗan Amurka waɗanda basu amince ba ko kaɗan da abin da ISIL ko ISIS take yi. Yace idan har za a samu nasara wajen kawar da waɗannan tsagera to tilas ne Amurka ta hada kai da al'ummar musulmi a nan cikin gida da kuma kasashen waje da kuma kasashen da galibin al'ummar su musulmi ne.
That does not mean denying the fact that an extremist ideology has spread within some Muslim communities. It's a real problem that Muslims must confront without excuse. Muslim leaders here and around the globe have to continue working with us to decisively and unequivocally reject the hateful
Obama ya ce wannan ba yana nufin cewa babu damuwa tsakanin al'ummar musulmi inda irin waɗannan aƙidoji na tsatsauran ra'ayi suke yaduwa. Yake tilas ne shugabannin addinin Islama a nan Amurka da na kasashen waje su yi aiki tare da mu. Haikan wajen fitowa ƙarara su kyamincewa da irin wannan tunani da aƙidar gaba ko ƙiyayya da ƙungiyoyi kamar ISIL da Al-Qaeda suke yadawa. Bugu da ƙari ya ce ba wai shugabanni su yi magana kan tarzoma ba kurum, amma har da yaƙar irin fassarar da suka saba musulunci na ƙyama da ƙin zaman lumana da waɗanda ba musulmi ba da kuma ganin ƙima da mutunta bil'adama.
But just as it is the responsibility of Muslims around the world to root out misguided ideas that lead to radicalization, it is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country.
Shugaba Obama ce kamar yadda ya zama wajibi ko haƙƙin musulmi a faɗin duniya su zaƙulo kuma su yaƙi aƙidoji da suke kaiwa ga wasu mabiya addinin suke zama tsagera. Haƙƙin kowane ɗan Amurka ne daga kowane addini ya kaucewa nuna bambanci. Haƙƙinmu ne mu kyamincewa da auna addinin mutum kamin a ƙyale shi shigo Amurka. Haƙƙinmu ne mu kyamincewa da shawarwarin cewa a nuna musulmi ɗan Amurka bambanci. Mr. Obama ya ce domin idan muka kama wannan hanya to mun ɓata ko kuma ba za mu samu nasara ba. Bayan da ya yi bayani kan matakai na ganin bayan ƙungiyoyi kamar ISIL da Amurka da ƙawayenta suke ɗauka, shugaban Amurka ya shawarci Amurkawa cewa ba manufa ba ce mai kyau Amurka ta tura sojojin ƙasa masu yawa zuwa fagen daga a Iraki da Siriya domin irin matakai da ISIS take so ne, domin ta yi amfani da hakan wajen jawo hankalin mutane su shigo sahunta kuma a kwashi shekara da shekaru ana ɗauki ba daɗi ana kashe sojojin Amurka a ƙetare.
Allah ya kyauta. A Najeriya, a jihar Kogi, inda ake ganin cewa an kammala zaben gwamna, amma kuma sai ga mataimakin gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC da magoya bayansa na cewa za su kai wannan batu kotu, ita ma haka jam'iyyar PDP. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yanzu haka dai tana ƙasa tana dabo biyo bayan bayyana Alhaji Yahaya Bello na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi a zaben da aka kammala a ƙarshen makon nan da ya gabata. Bayan da ya kasance magaji ga margayi Abubakar Audu wanda Allah ya macikawa tun kafin a kammala zaben, Alhaji Yahaya Bello na fuskantar turjiya daga ɓangarori guda biyu, da ɓangaren jam'iyyarsa ta APC masu goyon bayan ɗan takarar mataimaki na margayi Abubakar Audu Mr. James Falaki, da kuma ɓangaren gwamna Idris Wada na jam'iyyar PDP. Da dukkaninsu suka ɗauki ɗamarar sheƙawa kotu domin neman a ruguza zaben. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar Lakwaja na ɓangaren APC Falaki ya ce tun da uwar jam'iyyarsu ta APC a matakin ƙasa ta yi masu karan tsaye, tabbas wani abu zai biyo baya.
Abubuwa da dama za su biyo baya. Na farko shine ishu batun cancantan kasancewa shi Bello ya rike wannan tuta.
A ɓangaren PDP ma sun ce suna son a baiwa Idris Wada ne kai tsaye tun da abokin takararsa ya riga ya rasu. Honorable Suleiman Babadoko jigo ne a jam'iyyar PDP a jihar Kogi.
Ye domin shi ne ya zo na biyu a cikin wannan zaɓen da aka yi. Kuma a yanda sakamakon ke zuwa ana ganin shi ne ke da yawan ƙuriyu bayan marigayi da ya mutu, kuma ya kamata a basa.
Kama haka ya yi daidai da dokar ƙasa?
Dokan ƙasa akwai gurare da dama suka nuna haka.
Masu goyon bayan Yahaya Bello dai sun ce bisa la'akari da abin da ya faru a jihar Taraba yasa suka yi ma kansu karatun tanatsu, inji Honorable Sha'aban Sha'aibu.
Duk ana so in Falaki ya je za an cire shi saboda mun ga abin da ya faru a Taraba. ko da mu wannan landed bamu ba lawyer bane muna gani muna ji abun da ke faruwa
to sai dai bangaren talakawan jihar Kogin shine fatan su sabon gwamnati ya kula da jin dadin rayuwar su kamar yadda waɗannan ke cewa
sunana Muhammadu Iraki daga Iraki du Allah du annabi ya taimake mu da ruwa muna wahalan ruwa da yawa a garin Iraki
Zakari Abdullahi Jagubaki
sabon gwamnati da mu samu mun gode ma Allah abun da muke so akwai wani local road da muna so a jira
hanya ta cikin kauye
hanya babban hanyar nan da muna so ijara mamu insha Allah
kuna da ruwa nan
ruwa kuma ba mu da ruwa ba ruwa mu haka rijiyar da muna da shajegu nan yafi 50 ko dari ma yanzu ba ruwa wata mai zuwa nan kana so ruwa coffee da ba za samu ba
wasu daga cikin talakawan jihar Kogi Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu mu ana agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Kwanakin baya muka kawo muku bayanin wasu ƴan sandan da suka ci zarafin wata mace mai suna Hafsat Shehu da wani mai son aurenta Idris Baramasi a garin Dankanjiba dake jihar Katsina. A ranar da muka sanya wannan shirin, mataimakin Inspector General na ƴan sanda mai kula da shiya ta daya wadda ta hada da jihar ta Katsina, AIG Tambari Muhammad Yabo, ya sanya an kamo waɗannan ƴan sanda. Aka kaddamar da bincike aka kuma fara da yi musu shari'a cikin gida. A bayan kammala wannan bincike, an kori waɗannan ƴan sanda daga aiki. Suka yi asara dukkan wasu hakokin su na ritaya. Sannan aka kama su aka gurfanar da su a gaban kotu a Katsina bisa laifukan da suka aikata. Shi kuma farar hular da ake zargin ya haɗa baki da su waɗannan ƴan sanda guda biyun, shi ma an kama shi aka gurfanar da shi gaban kotu shi kuma a garin Malumfashi. To bari mu faro da shi mataimakin Inspector General na ƴan sanda Tambari Yabo domin jin abubuwan da aka gano a wannan bincike da aka gudanar.
Musamman kammala wannan bincike yanzu abubuwan da aka zarge su ƴan sandan da su har ma mai musu abin da muke kira orderly room wato ai musu shari'a an kira shaidannu da sauransu sun ba da shaida ga abin da sun ka sani gurgurdan hali bayan sun rantsuwa da Alkur'ani da sauransu kuma an same su da sun yi wannan laifi kuma an zartar musu da hukuncin a kora daga aiki da shi inspector da shi ma wannan corporal Nura dukkan su bayan ma an kora su daga aiki an kai su suna gaban kule yanzu ana musu shari'a kan wannan abin da suka yi to inda aka kwana kenan
ka ce kora daga aiki kenan babu sha'ani na sallama ko kuma akwai batu na hakoki
idan mutum aka kore shi daga aiki ba wani haƙƙi da kuma yake wani haƙƙi kuma dismissal aka ce kai abin da an kai ai komai yana da tsari mu ba mu muka shirya doka aikin gwamnati ba bi ɗaya muke tsare shike idan ka bar aiki bisa girma da arziki duk abin da ya kamata a baka dole a baka haƙƙinka amma in ka bar aiki kai abin asha abin laifi wanda kowa ya tabbatar da laifi ne to wani benefit kuma za a baka
wannan ya nuna kenan ita hukumar ƴan sanda ta gamsu da basin da aka bayar a gaban shi wancan committee
muhimmin gamsu shi yasa ai muka ba su wannan punishment amma kamar yadda ga maka mun kai su kotu ai so kotu yanzu kuma ya rage in tuka je kotu abinda kotu za ta yi yana gaba ga abinda muka yi ka san kotu su ne final arbiters su ne final masu ba da judgment idan su ma sun yarda da abin da mu muka ce to kaga magana ta kare kenan idan kuma ba su yarda ba sun tabbatar da abin da muka yi to alhamdulillah
abin da nake so mai saurare shi ma kuma yake so ya gane shine kaiwa kotu da kuka yi akan wannan caji da aka yi musu ko laifin da kuka same su da shine karka kuka resu ko kuma a game da wancan batu ne
wancan magana dai ta cewa sun yi abin da ake kira indecent assault wato mutum namiji ya yi mawace abubuwan da ba su kamata ba kamar yadda aka ce sun sa mata hannu to kaga wannan bai kamata ba shi ake kira indecent assault to waɗanda suka ba da shaida musamman da ita kanta ya nuna cewa sun yi mata haka, kuma mu mun yarda da sun yi mata haka. Shi yasa muka ba su wannan horon da muka ba su na kora daga aiki da kuma kaiwa kotu. To abin da sa muka kaiwa kotu saboda kotu ta tabbatar shin abin nan da muka yi ya dace ko bai dace ba.
Kenan idan aka samu aka san haka, akwai yuwar ku dawo da su aiki dan sanda?
Ah, to ai kotu su suke da su ne final arbiters, su ne waɗanda ke ba da hukunci na ƙarshe wanda kowa dole ya bi, da mu da kowa aida dole ya bi hukunci wanda kotu ta bayar. So idan kotu ta ce ya ba su yi waɗannan abubuwa ƙarya ta aka yi musu kuma yadda su aiki, ai dole mai da su.
Kotu yanzu za ta neme ku kenan ku ba da shaida dan ku kare wannan mataki da kuka ɗauka a hukunci na ɓangaren aikin
da? In kotu ta neme ba da order mu ba da shaida, za mu je mu bayar mana. Ai akwai IPO da sauransu, sai su je su ba da shaida. Kotu da neman mu ba da shaida, kuma dole mu tafi mu ba da shaida abin da muka sani.
Wai baya ga wannan laifi da kuka samu da su waɗannan jami'ai na ku guda biyu, kuma kuka zartar da wannan hukunci, akwai wani saƙo ne da kuke so ku aika ma mutane, musamman su jami'an 'yan sandan naku da suke yi muku aiki?
Wannan horo da muka bayar ai gani ga wani ya isa tsoron Allah. An ce idan ka ga mai ɗan'uwanka ya kama da wuta, to kai ka sami ruwa tun wuta ba ta kawo gare ka ba, ka samu naka don kai ya kama. To shi an maƙasudin wannan horo da aka ba su yanzu, saboda wasu su gani su rage yin irin abubuwa waɗanda ba su kamata ba.
Matakin nan naku ya nuna kenan yanzu ya magance wancan batu na neman haƙƙi da ita wacce yara da 'yan uwanta suke yi, ko kuma a'a yanzu ku kunyi naku ne kuma su ma yanzu za su iya ci gaba da neman haƙƙinsu a gaban shari'a?
To mu namu da muka yi kaga abu ne wanda shafi ƙa'ida ta aiki. Kana aikin gwamnati akwai dokokin da dole ka zama kana mai biyayya gare su. To mu mun yi saboda mu kare haƙƙin aiki, cewa ba lasin bane don kana saye da rigar ɗan sanda ka ci zarafi, ka ci mutuncin mutane, ka yi abin da kaga dama, kuma ka wuce ba tare da an maka horo ba. So shi ya samu kai wannan. Amma su har gobe idan suna da wani, suna da claim ma, kai ma ka san suna da civil claim, wannan abin da an kai mata za'a ƙara ta kotu, ta ma yi ƙara ta kotu, ka sani ta ma yi ƙara su kotu. So suna da dama su bi civil aspect of it. Wato ƙara wadda ake ce ma civil ƙara ita ce wadda ƙara wadda mutum zai yi ya nemi haƙƙin kansa da kansa. To sai suna ga sun sa irin wannan ƙara a kotu.
AIG Tambar Yabo kenan. Lauyan Hafsat Shehu da Idris Badamasi shine barista Shafi'u Umar Karfi.
Na farko na da labarin cewa su wane 'yan sanda da suka ci zarafin wa'annan bayan Allah, wato shi Idris Badamasi da Hafsat Ahmad, dukansu hukumar 'yan sanda ta sallame su daga aiki, kasancewar abin da suka yi bai daidai ba kuma ya saba ma ka'idojin doka ta ƙasa. Na biyu an kai su kotu, handa ki cikin yanzu an kai su kotu, 'yan sandan su biyu suna gaban kotu chief magistrate da ke Katsina ta ɗaya, na aka kai su yanzu ani musu shari'a yanzu haka, inda kotu aka gaba batar da su akan cajin laifi na abin da ya shafi yunkuri na aikata fyaɗe da kuma laifi na cin hanci da rashawa, kamar duk da yadda bayani suka gabata. Kuma zuwa yanzu 'yan sanda suna kan gabatar da su a kotu, ba a fara sauraron shaidu ba tukunna har zuwa yanzu. Sannan kuma shi wancan ɗayan wato farar hula a kabir Bala, shi kuma malumfashi suka mai da shi, wato kuma 'yan sanda ta mai da shi, ta gabatar da shi, ta gurfanar da shi gaban kotun chief magistrate ta malumfashi, domin shi ma ya ansa tuhumar da ake mashi ta haɗa kai da ƙoƙari na fata sunan 'yan sanda da cin hanci da rashawa, laifukan da aka caje shi kenan. Ma zuwa yanzu an gabatar da shaidu a kan shi, abinda ya rage yanzu ya gabatar da shaidun shi na kariya, halin da ake ciki kenan yanzu.
Har yanzu kana bin kadin shi neman haƙƙinsu waɗannan al'umma da kake kariya?
Eh, ƙwarai da gaske ina bin kadin haƙƙinsu, don su saboda ban je wannan kotun ba, amma ina bibiyar abubuwan da ke faruwa a kotun.
Kwanakin baya ka yi kira ga su kotu da su duba wannan abu da ida rahama domin adalci. To ya zuwa yanzu ya kake ganin adalcin su waɗannan kotu? Kuna samun gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya a kotun?
Kwarai da gaske, kamar yadda dama kowa sani, kotu gida ne na adalci, gida ne da ke tsammanin adalci baki ɗaya, kuma na san kotunan suna iyakar bakin ƙoƙarinsu a wajen tabbatar da cewa kowa ya samu adalci. So ina da yakinin cewa kotu za ta yi adalci akan wannan shari'a da ake ciki. Har ila yau kuma abin da ta ban bayani ba shine, har yanzu mu shari'armu da wacce na shigar a mamadinsu tana nan har yanzu, ba ta shafi wacce ba, saboda wacce ta 'yan sanda ce wacce suka zo suka shigar. Za mu koma za mu ci gaba da shari'armu wacce ni nake a ciki, wacce laifukan da na zana akwai wasu a ciki wanda ake cajin su, yanzu akwai wanda kuma ba su ciki. Za mu je mu bi kadin wannan tamu, ma in Allah ya da wanda wanda cewa kotu ta samu ta yi adalci akan wannan shari'a baki da su wa'annan mutane a yi musu adalci. So kama sun da aka yi aka tsare su ana binciken su anan waje hukumar yan sanda wato sashin sa zirwa bincike na lifka wato CID anan Katsina shi ya kawo mana tsaikon ci gaba da wannan shari'a dan an tsare su su yan sandan da su kushi wannan farahulan wato Kabir Bala aka yi ta musu ana ta bincike akan wannan wanda karshe ta kai ga dai ga su shi wannan an sallame su yan sandan shi kuma nan gashi an gabatar da shi a gaban kotu.
Sauraro idan Allah ya kai mu daga mako mai zuwa za mu yi muku abin da bamu taba yi cikin wannan filin ba. Akwai wasu gungun yan fashi da makami da suka addabi mutane akan hanyoyi a tsakanin Gwarzo zuwa Malumfashi zuwa Kankara da wannan karkara waɗanda aka damke su. Mun tattauna da su waɗannan yan fashi da makami kan abin da yasa suke daukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. A madadin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Zaharuddin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
To ma Allah mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Gaban Amurka Barack Obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da hararan ta'addanci da aka kai a garin San Bernardino da ya halaka mutane 14 ya kuma raunata wasu da dama, inda ya jaddada cewa Amurka ta ƙara tsaura matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci. Obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a harin, yana mai cewa ya san Amurkawa na dasa alamar tambaya game da babbar barazanar ayyukan ta'addanci da ya kwantata wato ya kwatanta a matsayin tamkar cutar sankara ko kuma kansa da ƙasar take fuskanta. Bangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar Libya sun cimma wata matsaya da ake sa ran za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar na tsawon shekaru da dama, idan kuma har majalisar dokokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da ita ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimma a jiya Lahadi a Tunisia. Ana sa ran za a kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi. Jam'iyyar National Front ta masu ra'ayin riƙau ta samu nasara a zagayen farko na zaɓukan da aka yi na yankuna a ƙasar Faransa. Hukumomin zaɓe sun ce jam'iyyar ta National Front ta lashe tsakanin kashi 27 zuwa 30 cikin 100 baya ga jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta Nicolas Sarkozy mai matsakaicin ra'ayi da ta zo ta biyu, kana sai jam'iyyar mai mulki ta 'yan gurguzu da ta zo ta uku. An gudanar da wannan zaɓe ne a daidai lokacin da aka tsaura matakan tsaro a duk faɗin ƙasar bayan harin da aka kai a watan jiya a birnin Paris da ya halaka mutane 130. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya musanta zargin da ake cewa akwai alaka tsakanin 'yan ta'addan ƙasar da matar da aka samu hannunta a harin da aka kai California. Minista Chaudhry Nisar Ali Khan ya faɗa hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai, inda ya bayyana abin da hukumomin Pakistan suka gani wato suka sani game da Tashfin Malik mai shekaru 29.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mamud Lalo da ya tayar gabatarwa, sai Cubahiro Diodone da ya bada umarni da injiniyan mu Darryl Smith, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.